gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma ku fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe
tare da
Hadiza Kyari,
sai ni Daula Salim.
Masu sauraro a duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 24 ga watan Oktoba na shekarar 2018 za mu yi magana ne akan siyasar mata.
Mu mata kowa ya riga ya sani, kai mata sun fi maza ma, kuma suna da gudunmawar da za su bayar a Najeriya. Don kowanne namiji ya riga ya sani daga wajen mace yake ai. Saboda haka ne mu mata da muka tsinci kanmu a irin wannan yanayi, gaskiya ba ma jin dadin a yanayin da muke ciki. Kuma insha Allah muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata, kai muna nuna musu cewa suna da fa'yanci. Mata kar su zubar da yancin su.
To kamar yadda kuka sani, a yanzu a Najeriya da an kammala zaben fidda gwani a jam'iyyin. Don haka a yau muke so mu ji shin mata sun cimma burin su na samun damar a dama da su a zaben shekara ta 2019. Wakiliyar sashen Hausa Madina Daula ta tattauna mana da wasu mata da suka tsaya takara, sannan kuma ta kara tattauna mana da wata wadda ta yi suna a fagen siyasa, Hajiya Binta Ma'azu.
Bayan haka kuma za mu ji ta bakin barista Aisha Dankani, mataimakiyar shugaban jam'iyyar PRP ta Arewa maso yammacin Najeriya.
To madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce shin kun gamsu da rawar da mata ke takawa a fannin siyasa? Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Rijau, suna kokari, sai dai kuma ana dan kufe su ta hanyar amfani da addini ko al'ada, musamman ma a nan yankinmu na Arewa.
Sai sakon Ibrahim Musa Ji Man Munjibir ya ce a'a, gaskiya ni dai har gobe bana goyen bayan mace a siyasa.
Sai sakon Abubakar Ayuba Mahangi inda yake cewa gaskiya siyasar Afrika an ki ba mata dama, amma da za a ba su dama lalle da sun kawo ci gaban da maza ba su kawo ba.
Sai kuma sako daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi. Salam yau da gobe, ikon Allah. Ito a gaskiya mukan za mu iya cewa lalle mun gamsu.
Sai sakon Badamasi dan dumin mige mai shayi da magaram Niger ya ce salam yau da gobe, hakika mun gamsu da rawar da mata ke takawa a siyasa, amma ya kamata a ƙara ba su dama ku tashi lafiya.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Sani Muhammad inda yake cewa salam yau da gobe, gaskiya mun gamsu da irin rawar da mata ke takawa, idan har mata sun samu goyen baya za su taka rawar gani a sha'anin siyasa.
Sai kuma sako daga Abdulhamid Bashiru Giwa Soba, yau da gobe duk gauta jace, babu wata rawa da mata suke takawa wajen siyasa.
Sai sakon Saminu Maimai Tafawa Balewa da Hadiza Bebi suka ce salam yau da gobe, hakika bamu gamsu da yadda mata suke taka rawa a siyasa ba, duba kaga ba sa wa kansu komai.
To sai sakon Zaharuddin Umar baban yara Bichi inda yake cewa gaskiya bamu gamsu ba sha'adin siyasa sai maza sune ƴan gogormaya ba mata ba.
Ga kuma sako daga Umar baban yaya sabon gida. Ko kadan ni kan bana goyen bayan wannan lamarin na shiga siyasa da mata ke yi Allah ya kyauta.
To sai sakon Saminu mai gadan alƙulsa ta fawa Balewa. To ai su ma mata basu gamsu da yadda ƴan uwansu suke takawa ba saboda ko sun tsaya takara ba za su zabe su ba.
Yana nufin kenan su kansu mata ƴan uwansu sun tsaya kuma ba za su zabo su ba. Haka ne. Sai sako na gaba inda ya fito daga Umar M Fulani Zamfara inda yake cewa Salamu alaikum yau da gobe shirin matasa fatan alheri a gare ku gaba daya. Muna tare da ku ta radio don mu ji abinda masana za su ce a wannan rana. To mun gode.
Ga kuma sako daga Yusuf M Ramadan mai Gombawa. A gaskiya bamu gamsu da yadda mata iyayenmu ke taka rawa a siyasa ba. Domin har yanzu suna tsoron fitowa a dama da su yadda ya dace.
Ya sai sakon Dauda Hudu Unguru yace a gaskiya ni dai ban gamsu ba domin su kansu mata ba sa baiwa mata ƴan uwansu gudunmawa a siyasance. Ku huta lafiya masu gabatar da wannan shiri. Daula Salim da Hafiz Baballe.
To mun gode.
Da kuma Hadiza Kyari.
To mun gode.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Adam Aliyu Taylor inda yake cewa Salam yau da gobe. To ni dai ana wa fahimtar siyasar mata tana da muhimmanci domin su ma a basu dama domin a ji basirar da Allah ya basu.
Ga kuma sako daga Farawa Isa a da sauransu. Amma da za a baiwa mata dama su yi mulkin duniya da an samu zaman lafiya a duniya ga baki daya.
To mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni. To madalla da farko ga tattaunawar da Madina Dauda ta yi da wasu jigogin siyasa.
A wannan zaure yau ina tare da mata guda uku. Akwai Honorable Esther Tawasimi, sai Sayyida Aisha Alfulati, wacce aka fi sani da Sayyida Alaika, da kuma Hajiya Hadiza Sanda Umar. To da su za mu tattauna irin matsalolin da mata ke fuskanta a ɓangaren siyasa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Da farko zan fara da Esther Tawasimi. Honorable, wai ya kika ga siyasa da mata ke yi a Najeriya yanzu?
To, abin dai bai mana kyau ba, saboda a 2015 dama an ce a ba ma mata wuri su yi zaɓe ku su fito siyasa da kyau, amma aka zo wannan ƙarin mata sun fito ba wai party ɗaya ba, kowane party
wato dukkan jam'iyyun nan 91 na Najeriya
mata sun fito da yawa sun siya form. Amma daga farko wurin siyan form dama an ce a ba ma mata kyauta, amma mata na biya. In aka zo wurin zaɓe ba a ba ma mata izinin da za su nuna yancinsu ko mutane a yi musu zaɓe. Saboda haka abubuwan nan suna kawo mana cikas da ma in ba mu samu mun haɗa kai yanzu ba zai zawo mana da matsala nan gaba.
Barin da gare ki Sayyida, ya kika kalli wannan al'amari?
Eto, alhamdulillahi mu mata kowa ya riga ya sani kai mata sun fi maza ma kuma suna da gudunmawar da za su bayar a Najeriya. Don kowane namiji ya riga ya sani daga wajen mace yake ai. Saboda haka nan mu mata da muka tsinci kanmu a irin wannan yanayi gaskiya ba ma jin daɗin a yanayin da muke ciki. Kuma insha Allah muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata kai. Muna nuna musu cewa suna da fa'yanci mata. Kar su zubar da ƴancinsu. Su zo mu haɗa kai. Akalla ba a kasara fa yanzu mata mun tabbatar da cewa mata suna da katin zaɓe miliyan 5. Kuma muna nan muna bin mata muna cewa in dai ba za mu ma a mana abin da muke so ba to kuma za mu gaya mata to kar su kada zaben nan su zauna a gida zai fi musu.
Hadiza barin da gare ki, kin ji mata miliyan 5 anya ba sai kadan ba kuwa?
To Hajiya Badina, a lokacin da kika ji an ce mata miliyan 5 to ki tabbata ana maganan fiye da haka kenan. To a matsalan da yake faruwa a yanzu kan maganan siyasa a haƙƙin da aka danne ma mata wanda ba sai na faɗa ba, mutanen da suke siyasan sun san an danne musu haƙƙinsu. Mata da yawa sun fito suna so su nuna bajintansu da ƙwazansu, su taimaka ma ƙasarmu, su taimaka ma ƴaƴanmu, su taimaka ma wato yaranmu matasa. To saboda haka sai aka danne mata haƙƙinta. Da aka danne mata haƙƙinta aka ce ba za ta fito ba, gashi tana da abin da za ta iya bayarwa, gudunmuwa da za ta iya tallafa ma al'umma, sai aka hana ta. To ta ya za ta yi ta yi? Sai ana kashe wato iliminta, ana kashe mata ƙwazanta, wannan daman da aka ba mu fa da aka faɗa a bayar, saboda fa za a samu matsala, za su fito. To sai yasa muke fatan shugabanninmu, iyayenmu, mazajenmu su yi ɗan dakata mana, su ba mu space ɗinmu, ba yawa fa a cikin abin da aka ba.
Esther, wannan da ya gare ki, kin fito takara wannan karan?
A'a.
To da kika taba fitowa, menene kika fuskanta?
Da yawa. Abu na farkon da na fuskanta shine da na je na siya form, na dai siya form. A dokoki ya kamata a ce delegates su siya form da kansu. Amma kamun maka hankara, masu kudin, kamun masu contesting, maza sun je sun siya form duka. Da aka zo lokacin da za a yi zabe na delegates, ko delegates ya babu, saboda me mazan sun kwashi delegates sun je sun kulle su a wuri daya, ana ta ba su abinci da kudi. Kai kuma da kake contestant ba za ka samu ko ganin delegate kai campaign ba, balle su zabe ka. Aka zo ranar primaries an riga an saye su. Kin ga na farko kenan problem din da muke fisi. A zo ranar primaries sai delegate ne. Delegate kuma sun san gaskiya, amma saboda sun karɓi kuɗi a wurin maza, kin ga ke na mace baki da bakin cewa.
Wato baki ya ci dole ido ya ji kunya. Sai ya daya kika ga wannan al'amari, bayanin da Esther ta yi.
Bayanin da Esther ta yi haka ne. Ai mata ne ma masu yin zaɓe, in aka duba. In ka duba wajen zaɓe, sai ka ga mazan ƴan kaɗan ne mata ne, za a ce mata ku fito ƙonku da ƙwarƙwata saboda an san sun fi yawa. Amma kuma daga ƙarshe sai a zo a raba musu naira 500 a ba su omo. Abin da ake yi kenan. Da ƙarshe wa'annan ba suka ci zabe ba za a sake ganin su ba kuma, sai wani abun kuma ya sake tashi. To wa'annan abubuwan ba za mu yadda da su ba. Ba za mu yadda da irin wa'annan abubuwan. Muna nan mun tashi tsaye mu ma yanzu muna faɗakar da mata, muna janyo hankalin su akan wa'annan al'amura, kuma da addu'a insha Allah komai namu insha Allah muna ganin zai daidai.
Hadiza, ina ne kike ganin ake samun matsala da irin haka ke faruwa, a ce mata suna delegates amma har su yadda ma a kebe su wani wuri a canza musu ra'ayi?
To a gaskiya wato duk matan da ta san haƙƙin ƴar uwarta, ta san me yake cikin gidanta, bai kamata ta bari a siye ta ba. In kuwa har ta bari aka siye ta, to ta san cewa kaman ta sayar da ƴancin ƴaƴanta ne. Dan ita mace in ta samu dama, ta samu mulki, to tabbas fa shi yasa wasu suka ce wai da ta samu ɗa gwamna, gwamna ta samu ɗa first lady, saboda ta san tabbas dungumar ta ne kowa zai samu. To sai kuma aka samu wannan macin ta samu dama, ita delegate ce kuma ta sayar da ƙuri'arta, to tabbas su san tatar da zuri'arta ne. To abin da nake so in ja hankalin su, wato wannan matsalan delegate nan gaba fa a kula fa. Maganan kuɗin delegate ɗin da za mu fito za mu yi magana a kai, za mu yi ƙoƙari gwamnati ta sani cewa nan gaba ba ma sama wani delegate. A je primary a dangwala-dangwalawa. Ina jin nan gaba kan mutane za su fito, don wani ya je maganan delegate mai kuɗi ya karɓe, wanda bai da shi, shi ga jama'arsa sun zama abin tausayi. Wannan maganan delegate ya kamata hukuma wato na INEC ta sa idonta a ciki, ta fahimci cewa akwai zalunci a ciki.
Madalla, menene masu fashin baki ke cewa a game da ƙorafe-ƙorafen? Da ra'ayin Alhaji Abubakar Ali, ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewa.
Mata sun fi maza yawa a Najeriya. Abin nan fa na ƙuriya ne, ba na ƙarfi ba ne, ba na doke-doke ba ne. Mata idan za su haɗa kansu, duk inda suka ga dai mace ta yanki fom, to ba ruwansu da namijin da yake kusan da za su jefa mishi ƙuriya. Su taru su jefa wannan matan nan ƙuriya. Kuma tunda yake sun san mata ƴan uwansu ba su da kuɗi irin na maza, ko ba haka ba? So zancen su nemi kuɗi a hannunsu bai taso ba. Kowace mace ta zarce a zuciyarta za ta jefa ƴar uwarta mace ƙuriya. A je ranar zaɓe, ki je ki jefa mace ƙuriya. Mata za su ci zaɓe ba tare da wani dogon wahala ba. Amma nan mun waye gari, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, mun gani. In zan iya tuna miki, Sarah Jibril ta tsaya zaɓe na takara da ita da Goodluck da Atiku, ƙuriya ɗaya ita kadai kawai ta jefa kanta. Mata nawa ne a wajen? mata miliyoyi na a nan Eagle Square din mata nawa ne? Ita kadai. Matan da kansu ma su ma ba su yarda da kansu ba, kuma ba su yarda cewa za su yi sai mulkin kasar nan ba. Amma alhamdulillah yanzu kamar jiya nan mu waye gari a Adama an samu mata biyu sun samu kuriya a cikin senators guda uku, ƴan majalisar dattawa guda uku, ba ma na tarayya ba, majalisar dattawa yanzu mata ne. Saboda haka matan Adama kuna da daman da yake za ku jefa wayannan matan nan guda biyu kuriya. Sauran wuraren da aka zabi mata, mata ku fito. Matsalan mata ne su da kansu kashi 75 a cikin kashi 100, su ma da kansu ba sa son juna su.
Ni ce Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu bari mu je ga tattaunawar Madina Dauda da Binta Ma'azu.
Ni na ne matakarin yar majalisar Kaduna North kenan. Yanda Allah zai ikon shi, Allah ya dora ni kansu ne rawar gani, ni ce na ci. Duka na ba su kashi. Amma kin san halin Najeriya da muke ciki. Wannan maganan da ake ce miki na mata ba a san a ga mace ita ke wakilcin maza ko wani shashi sai ya hado a kaina.
Sai zama miki kalubale kenan.
Sai zama kalubale, suka ki suka shiga suka fita, ina ji ina gani. Sai na dauka daga Allah ne haka ya rubuto, ba lokaci na bane ban ja ba. Muna ganin haka rawar ganin da nayi haka da hakurin da nayi.
To amma baki ƙara tsayawa takara ba tun daga shekara 2003 nan 2015.
Abin da yasa ban saki tsaya ba a shekara 2015. Hajiya Madina, jaririyan party ne fa aka shiga aka fita, ga gaskiya aka murɗeta. Ina ga parties biyar sun zo sun haɗa kai sun zama guda. Ke kina zaton waɗanda suka haɗu suka haɗa party nan ta yiwu za su kalla wanda suke ganin ba nasu ne ba. Kin gane Hausa ne yake nufi? To na auna ne na duba, ni ba ni da wani Ubangida, ba ni da shi sai Allah. Sai kuma wanda nake aƙidansa minto na President Muhammadu Buhari. Shi kuma ba zai ce zai saye maka kujera ba, zai tsaya ya ce a baka.
Wato dai ashe dai ana dai kashe kuɗi ana sayan kujeru
sosai kuwa.
Saboda haka idan baka da kuɗi ba za ka iya takara ba kenan a siyasar Najeriya.
Wato ya kamata ba a da kuɗin a nemi mutane na ƙwarai wanda an san sun je za su yi wakilci na ƙwarai. Ba za a yi ba sai a jira kwaɗayin banza wofi ɗan abin da za su bada a ce ƙare. Ana nana jira ina mai motsi ina mai kuɗi. To shi yasa muka samu kanmu inda muka samu kanmu a yanzu. Saboda me ba cancanta ake dubawa ba, ba sanin ya kamata ake duba ba.
To ba kya ganin kin ragewa matan arewa wani abu da kin tsayawa takarar nan?
Ko ɗaya ban rage musu ba, hakan ma ne musu gudunmuwa. Duk wata
irin gudunmuwa kike ba?
Gudunmuwan da nake ba su shine duk inda na ji mace ƴar siyasa ta yi rawar gani, to ni na ɗauke shi kaman haƙi ne a kaina in taya ta duk macen da take siyasa. Sai dai bata ji ni ba, bata zo wajena ba, ta kawo kukanta. Ni idan ba na ga na sauke wannan nauyi na share mata hawaye ba, ba na jin daɗi. Ko share hawaye nan kake ce wai taro sisi zan bata, a'a matsayina da Allah ya kai ni inda zan taimaka mata in je in yi magana a saurara mu ga yanda za mu yi maganin abin nan da ya dame ta, ko kuma hanyar da zan mata sanadi ta samu sauki. To sai inda karfi na ya kare.
To daga dai arewa kike, kin kuma san cewa mata suna fuskantar kalubale na sosai
kwarai.
Gashi kin yi karatun boko, kin shiga siyasa, kin yi gwagwarmaya,
haka
wace shawara zaki ba ƴar arewa yanzu mai karatu wacce take son ta koyi dake?
To ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace ƴar arewa da ta tashi bacci an mana fintin kau a komai, duk inda naje sai nayi tagumi, sai nayi takaici. Saboda ƴan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu dauka rayuwa da gaske ba ba mu dauka ilimi da gaske ba ba mu dauka son junan mu da hadin kai da gaske ba kowa ya tashi kansa ya sani idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya madaurin ki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito islam ne addinin mu christianity to wallahi talla ba shashin da Allah ya saka mu albarka irin arewa amma ba mu san kanmu kuma abun yana laifi na ga wajen iyayenmu shugabannin mu busu nuna mana wannan san junan su da hadin kai da sanin ya kamata ba da yanzu sai dai dan kudu ya koyi a burin mu din albarka yana arewa kin ga dai ki duba maganar kasa land in aka ce miki wajen noma babu shashin da ke da kasa mai amfani irin arewa wajen mulki kuma babu wanda Allah ya bashi ilimi da sanin yanda zai tafiyar da jama'a da iya rike amana ko kamanta amana irin dan arewa da kawaici da sanin ya kamata ko kai kristan ne ko musulmi ne Allah ya maka wannan kyauta
to ina mafita tukunna kafin mu kai ga shawara ga ƴa mace
to mu fitan shine mu ma kan muke yamin leli mu koyi abin da suka yi in Allah ya ba su matsayi za su taimaka ma junan su su samu sana'an yi mu ƴan arewa ba ma yi mu ƴan arewa ba mu san junan mu ana ganin ki yanzu kin taso zaki zama wani abu sai an nemi an shiga an fita an nemi maganin ki to ya za a yi mu in ba mu ma junan mu kiyamin lele ba mun taimaka ya za mu ƴaƴan mu da waɗanda ba a haifa ba ya za su koyi waɗansu ɗabi'u na alheri har mu taimaka ma junan mu to aiki fa na gaban mu
to gashi kin ce da ke aka yi gwagwarmaya shugaba Buhari har ya kai ga cin zabe ya zama shugaban ƙasa a yanzu ga ki jigo ce a jam'iyyar APC gaki kuma a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka Najeriya da kulliyomin kuka ake da wannan jam'iyya ta ku ta APC ina mu fita ga ƴan Najeriya Hajiya
mu fitan shine mu fa gane cewa kafin president Buhari ya zo ya karba mulki ƙasa sai da ta lalace a tuttub gaba daya dama shi banna yana da sauki gini ne yanzu nan kika ga ga gini aka ce za a rusa shi cikin awoyi kadan ba a ko awa biyu ko uku in akwai kayan aiki za a rusa amma ginin sa sai a daukan shekara to mun zo an karba wannan mulki lokacin gaba daya kasa ta lalace ba abin da ke tafiya banda cin hanci da rashawa ba abin da ke yayi a wannan lokacin zamani shi aka sa gaba ba wai talaka aka damu da ci gaban kasa ba ga kalubalen rashin tsaro wannan boko haram ta kaccalla kasan gaba daya kusan ma ana cewa arewa abu yana nima ya shigo santa ya zama ma duka gaba daya ya kai ga a lokacin ma in dare ta yi ma uro kike kina ko a hanya kike ko cikin gari ne kina yi kina kallo ne saboda biki san wanda ke kusa da ke ko dan boko haram ba ko wani abu za ta tashi in kina gida kina bacci idaninki ba a kulle ba daya abu daya rufe to ya kai ga an kai munzalin da ya hau abinda wannan mulki namu APC ta sa karfin ta shine tai maganin maganar rashin tsaro din nan Allah ya taimake mu aka ci nasara an samu an rage karfin boko haram kuma daidai gwargwado duk wasu mayagun abubuwa da ake yi na tada rai na damuwa ya sauke to wannan cin hanci da rashawa din nan shi kuma wani babban masifa ne ita ma duk ita ta haifi duk abubuwan fitinan da ke kasa din nan da rashin aikin yi da sauransu mutane su gane dole ne a wahalatin da ku za a dauki matakin gyara ne ba za a samu yanda ake so yanzu sha yanzu magani yanzu ba dole ne sai an bi dake da dake saboda haka jama'a hakuri za su yi da ke da ni da su duk wahala muke sai dai na wani yafi wani tunda da idan zaki hada miyan ki naira 2 za ta hada miki miya yanzu sai kin kashe naira 10
naira 2 a wani
shekara wai na baki misali ne ai kawai na fada ne
to
ai ko kin ga sai su duba su ga me ya haifo wannan masifa din rashin tattalin arzikin kasa ne manyan da suka hau shekarun ba da ya wuce su kansu suka sani ba kasa ta dame su ba da talakawa kin ji magana na
to madalla kai tsaye ta waya muna tare da barista Aisha Dankani barka da shigowa barista
assalamu
alaikum assalam barka da zuwa shirin yau da gobe
can't hear nothing
hello muna jinki Barka da alaikum
salam. Alaikum salam. To barista, yau muna magana ne akan siyasar mata, kuma ganin yadda wasu mata na korafin cewa an tauye su ko ba a ba su goyen baya ba yadda ya kamata. Ba a ba su haɗin kai na adama da su a cikin wannan siyasar ba. Me zaki ce mana akan wannan lamari?
A gaskiya ne ba a bada ba. Bayan ma dalilan ne. Amma dama an saba yin wannan magana. Kuma shekaru bayan shekaru akan maganar zaɓe ana ta jaddada maganar participation ɗin mata a cikin abin nan. Amma har yanzu ba a samu za a ce nasara ba. A cikin abubuwan da suka dame mu, in kuka duba iya wato political parties ɗin da suka tsaye da mutane, matan ƙan ƙalilan ne. Ba su da yawa bare ma a nan shi ya kamu ta Najeriya. Har yanzu wannan al'ada cire mata daga cikin lissafi yana nan. Har yanzu maganar ƙalubalen wato kuɗaɗe da finance da ake sawa a cikin maganar zaɓe ya zama mana ƙalubale. Akwai maganar abin da ake cewa internal democracy. Idan aka tashi zaɓen a iya cikin gidajen jam'iyyu. Akwai kuma abu da zai cewa cin zali ne a cikin wasu abubuwan da ake mana. Akwai kuma wasu halaye da ake yi na gangani don a cire mu da kafin. Misali za a iya cikin mitin karfe uku ko huɗu na dare. A ɗauke shi ma a kai shi ba garin da kuke yin siyasa ba. Can wani gari can da dare a ce za a yi miki. Abin da ake sha manipulation iri da zai sa a hana mu. Sai kuma abin da zan ce hali da za a ce na ko abula.
Hello?
Ina jin layi ya yi halin shi. To. Muna jin. To bari a sake lalubo mana ita. To ga damu gida yau cike da mata ga Hadiza.
Gaskiya ga Hadiza ga Dauna. A to ai ba mace bane ba.
Eh to ai duka ne. Ai kai ma ya kamata ka bada naka.
A yau ni ba ni hula ce ko kuma kallabi ne to kuma akan ku ake magana. So amma Daula Hajiya Daula.
To gashi nan mu an ƙara lalubo mana ita. Assalamu alaikum. Yawa muna saurare.
Ai da yi kan kallon da ke fi shi da ya zama kamar da wani shi ba a cikin maganar ya sannan ma a samu a samu tsoranci da gwado da yake da yawan mu. Kowa ya san mutanen da suka gaba a duniya sun ɗebi mutanen su ne al'ummar su gaba ɗaya ko maza ne ko mata ne wanda ake gani suna cancanta a saka su a kan harkar ci jagoranci ko kuma a ce representation. To akwai a cikin abubuwan da ke ganin sun dame mu da al'ada da maganar rashin kuɗaɗe a hannu shi da mu ba mu bane wanda muke yin business saboda haka kuɗaɗe ba sa ba mu da isassu da za a ce za mu kara da maza. Kuma akwai abin da ake cewa internal democracy. To wa'annan jam'iyyun tacewar farko ya saka cin zali a cikin abin ya zama na an kira maza daga ciki.
To matsalar kenan matun daga jam'iyyun ne matun daga farko ba sa ba ku damar ana nuna wariya da bambanci kenan.
Ba a bayarwa dama su isu su suke tantancewa. Suke suke saka dokokin su suke sa jarrabawa su suke ɗauka su suke zartarwa. Shi ga tunda mama ciki kuwa yawanci ba za a saka mu ba.
To barista amma kuma akwai.
Zaben ne mu ne.
To lokaci ma ya mana halin nashi.
To Daula me zaki iya cewa game da wannan lamari? Gaskiya abin da yake faruwa shine akwai wanda naga sun yi magana na cewa matsalan matan ne ba sa shiga a dama da su ba wai damar ce ba a ba su ba.
Kana ganin haka ne? Ni ina ganin mata na shiga a dama da su dan yanzu haka akwai mata da yawa a wannan zaben fidda gwani da suka yi fice kuma suka yi kokari. Amma kamar yanda ta bayani ina ganin ana tauye matan ne.
Eh to gaskiya da yake kin ga yanda yanayin siyasa yake ku iya shigo ciki sosai da kuma kamar yanda ta yi magana so akwai abubuwa da yawa da suke faruwa.
Haka ne. Ima dai zai yarda da abin da Daula ta faɗi. Mata suna fitowa amma suna samun goyon bayan da ya kamata?
Ni abin da nake gani shine yawanci matan da ya kamata su fito ba sa fitowa yawansu. In kika duba yawan matan da ake da su.
To ina ji wannan muhawara da ya kamata mu ci gaba da ita mako mai zuwa dan lokaci yayi halin shi dole mu tattara ya namu mu ƙara gaba. A madadin
Hafiz Baballe
tare da Hadiza Kyari sai producer din mu wanda ya taimaka mana ya bada umurni Daniel Brown ne da